الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي غبا كراتمنا رياض الصالحين من إمام النووي أيو إن شاء الله دام درسنا 27 ومن أتكم باب الصدق bayan da ke bayani dangane da abin da ya shafi muhimmancin gaskiya. Za mu tashi asani an Muhammad ibn al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da'ama yuribuka ko da'ama yuribuka ila ma la yuribuka fa inna sidqa tumanina wal kadhiba riba. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun sahih. قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها ومعناه اترك ما تشك في هله وعد الى ما لا تشك فيه. وانا حديث شنو حديث نبي او ان باب شي ساعه الثاني دي كان انا يقوا هاك ما تقدوا الثاني حديث نبي عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب ده ابو محمد بابا محمد شنو الحسن بن علي بن ابي طالب wato dika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an Fatima radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su da shi da babansa Ali ibn Abi Talib. Qala yati hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na haddace daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kuma ne sai ke na haddace saboda yana yaro magana ta kuma yaro shi mana yana yaro ya ji manzon Allah ya faɗa kuma ya haddace. Sayaro idan ya dauko hadisi yana shekara 7 to ana iya karban sa idan ya bada shi bayan ya balaga, amma in ya bada shi kafin ya balaga ba za a karba ba saboda ai yaro bai san Allah ba sai yanda sani da zai iya hana shi wa Allah ƙarya. To amma in ya balaga sai a karba. In ya tina wani abu da ya dauko lokacin ya kai shekara 7 to shikenan za a iya karba, don zai iya rike karatu yana karami, amma bada shi kuma ba za a amince da shi ba sai ya girma. To sai ce na haddace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haddace hadisi manzon Allah kuma yana cewa da amma ya ribuka ka bar abinda kake kokuntunka ila ma la ya ribuka izuwa ga abinda ba ka kokuntunka. Amma asalin wannan da amma ya ribuka in fassara na lafazi zai ka bar abinda ke sa ka kokuntu ila ma la ya ribuka izuwa ga abinda wato baya sa ka kokuntu. Sai sa kalma ana iya cewa ana iya ce mata da amma yuribuka daga araba hu kenan ya sa shi kokuntu. Haka ila ma la yuribuka zuwa ga abinda baya sa ka kokuntu. Amma abinda ake nufi ka bar abinda kake shakkan sa, in kana shakka abu halal ne ko haramun to ka kyale shi ila ma la yuribuka zuwa ga abinda baka shakkan halaccin sa sai kai amfani da shi. In kana shakkan wannan naman halal ne ko haramun ne ka je ka ci wanda baka shakkan halal ne ko haramun. Fa inna sidqa tumanina manzala ta kuma yace gaskiya nitsuwa ne. To gaskiya tana sa nitsuwa, idan mutum mai gaskiya ne zai samu nitsuwa a rayuwarsa. Wal kadhiba riba ƙarya kuma shakka ne da shiga timuwa a rayuwa da rashin kwanciyar hankali. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun sahih. Imam at-Tirmidhi rawaito wannan hadisin yace kuma hadisi ne ingantacce. Mala yace qawluhu yaribuka da magana kuma yace yaribuka huwa bi fathi ya'i kai wa yawo din fataha kace ya ribuka wa dhammiha ko yuribuka. In kace yaribuka daga rabahu shay'un yaribu, in kuma daga in kace yuribuka kuma daga arabahu shay'un yuribu ko ne zai iya dauka da raba da araba dun ma'anansa ya sa maka shakka. Yace wa ma'anahu utruk ma tashukku fihi kabar abun da kake shakkan halaccin sa wa adil ila ma la tashukku fihi ka koma ko ka karkata zuwa ga abun da baka shakka. Wato in kana shakka abu halal ne ko ba halal ka kare shi ka tafi zuwa ga abun da kake da tabbacin cewa wato ainihin halal ne, shine ma'anan da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka. Wato abubuwa akwai na halal akwai na haram, akwai wanda kuma akan kanka kai sai kai shakkan wannan abu halal ne ko kuma haramun ne, wannan shi ake cewa shubuha. Sai ta zo hadisin Bukhari da Muslim منزل تسمع ايتي ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات او تروى مشتبهات او تروى متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالرائي يرعى حول الهما يوشك ان يرتع فيه وتو حلال ابينتك حرام ما ابينيك idan cewa ka mai hukuncin zina za ka ce haramun mai shan giya haramun sata haramun abubuwa na halal kuma mai hukuncin yin kasuwanci halal ne mai hukuncin yin noma halal ne mai hukuncin yin kiwo mai hukuncin cin tuwo cin shinkafa ko ne za ka iya bada an sai ce amma a tsakaninsu a kotu al'amura masu rikitarwa to amma ba kowa suke rikitarwa ba shi yasa ce la ya'lamuhunna kathiru minan nas da yawa daga cikin mutane ba su san hukuncinsu ba amma ba ana nufin mafi yawan mutane ba da yawa daga cikin kenan da yawa kuma sun fi san sun san hukuncin su wataƙila ma su suka fi yawa to da haka wannan abin shi ake cewa mushtabihat wato akwai abubuwa masu rikici wanda za ka kasa gane halal ne ko haramun ne kuma da yawa daga cikin mutane ba su san hukuncin su ba to abin da ya fi wa'innan abubuwan shi ne ka ƙaurace musu manzon Allah ya ce duk wanda ya ƙaurace musu ya kiyaye kansa baya faɗa cikin abin da ya shakkan halal ne ko haram ya kubutar da addininsa ko ya nemi ya kubutar da addininsa da mutuncinsa kaga in ma haramun ne dai baka fada cikin haramun baka kubutar da addininka kuma mutane ba za su ce ka fada cikin haramun baka zubda mutuncinka ka kubutar da addininka da mutuncinka in ma halal ne to ba dole ne dama sai ka aikata abu na halal ba to da haka in abu ba wajibi bane ba dole ka aikata shi ba to mustahabi shine ibada da wajibi to wannan halal ne da kai da karkai dutse ne to idan ka kaurace maza ka ne maka kubutar da addininka da mutuncinka amma wanda yake fadawa cikin abin da yake shakkan halal ne ko haramun ne to wannan kamar mai kiwo ne a bakin shinge ya kusa ya fada cikin ka kaga haramun ne kai kiwo a cikin gonan wani amma in kana bakin iyakar gonan wata ran zaka fada a cikin gona din to haka nan in dai kana cikin abin da kake shakkan halal ne ko haram to wata ran zaka fada cikin haramun din ko da ka dole akwai wata katanga tsakanin halal da haram ita ce shubha shine in kai shakkan wannan abu halal ne ko haramun to ka kyale shi wannan ita ce ka amma in kana fada masa to zaka fada cikin wato ainihin haramun to wannan abu kusan bai da misali bai da misali a ce maka wannan abu shubha ne bai da misali sai dai misali a wajen wani abin da ya zama shubha a wuri na kila kai kuma ba shubha bane ka riga ka gane halal ne ko haramun a wanda ya zama shubuha a wajen wani ni kuma wuri na ba shubuha bane zan iya na san na gane cewa halal ne ko na gane cewa ainihin haramun ne misali yanzu mai misali da cin naman doki wani a wurin sa shubuha ne halal ne ko haramun wasu sun ce halal wasu sun ce haramun shi yare sa wanne zai dauka a ciki to da haka sai abin ya zama masa shubuha sai mace to in baka gane ba ka bar cin naman dokin ka ci naman saniya kaga cin naman doki kana shakka zai halal ne ko haram cin naman saniya kuma baka shakka kaga da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka ce amma wanda yake da yaqinin cewa yake da ilimin cewa cin naman doki halal ne an ci a gaban manzala ta sama bai hana ba to shi a wurin sa ba shi buha bane yayi shikenan sai je shi kuma bai aikata haramun to akwai abubuwan da musulunci ya haramta su saboda akwai shakkan na halal ne ko na haramun ma malamin usul suna misali da idza ishtabaha al-ukhtuhu bi ajnabiyya wata yarinya ce zai iya yiwa ta zama kanwarka zai iya yiwa kuma ba kanwarka bane kila babanka ne ya yawon duniya ya aure wata mata aka haifi ya ka taba ganin ya sun tana karama ta girma to sai aka zo aka maka tallin wata yarinya aka ce ka aure ta sai kake shakkan anya wannan ko ba yar babanku nan bane ba kanwarka bane kamar ita kamar ba ita ba kaga ita ne haramun ne ka aure ta in ba ita bane kuma halal ne to sai ya zama haramun ne ka aure wannan mata saboda me saboda in kanwarka ne dama haramun ne ka aure ta in kuma ba kanwarka bace to ai zai iya yiwa ta zama kanwarka sai ta haramta da wannan shakkan da wato ainihin kai saboda haka sai ka kyale ta idan ka zo ka samu nama naman kare ya takuda da naman akuya sai ka kasa gane wanne ne na karen wanne ne na akuyan to sai ka kyale su sai ka je ka samu na akuya wanda bai takuda da na kare ba sai ka saya ka ci saboda ba zai iya yiwa in ka ci din ya zama na karen ka ci ko ka je wani gari inda ba garin musulmi ba shikenan ana cin naman alade ana cin naman kare sai ka je gidan abinci sai kai shakkan anya wannan ba naman alade ne ko kare ba to ka bar wannan restaurant din gidan cin abincin ka tafi zuwa wani gidan abinci na musulmi wanda baka shakkan cewa halal ne ko haramu sai ka ci abinci a can shine da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka saboda haka duk abin da ya sa kuɗe maka da mai kyau da marar kyau a wannan naman mushe ne ko kuma an yanka to kawai ka bar shi ka je ka ci wanda kake da yakinin an yanka ko mushin ne ya hadu da wanda aka yanka ka kasa bambancewa to kar kai amfani da shi kwata kwata da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka wannan shi ake cewa wara'u wato shine ba wai yake cewa tsantseni tsantseni ba wai abun haramun ne kada an aure ka ba amma kana shakkan kar ya zama haramun to sai ka gale shi to da haka abu ne wanda zai iya zama halal amma kuma akwai wani ya zama haramun to sai ka gale shi to duk wanda kaga yake haka da zai fada cikin haramun ba amma wanda shi baya in yana shakka ma kawai zai ce halal ne kawai ya amfani da shi to zai iya fadawa cikin haramun in ka kare na sakamakon Hausawa suka ce zai dauka ne to saboda haka tsantseni a addinin musulunci yana da kyau shi yake nuna kyakkyawan ɗabi'ar mutum abin da ake cewa tsantseni kuma shine wara'u shine tarku ma yuqafu dararuhu fil akhirah ni shafi tsami tsamiya barin abin da kake tamani zai cuce ka a lahira duk abin da kake tamani zai cutar da kai a lahira to ka kyale shi shine kana tunanin kila kana tsoron ya zama haramu manzo Allah ya sama ya zo yana wucewa akan hanya sai ga dibino sai ce wannan dibino ba don ina tsoron kar ya zama na sadaka bane da na dauka na ci to shi kuma manzo Allah ya sama haramun ne ce sadaka to kaga anan akwai wani ya zama na sadaka akwai wani ya zama ba na sadaka ba sai ce to da ba don tsoron kar ya zama na sadaka ba da kai in ci amma kaga kai in ka duka ka samu dibino a kasa sai ka dauka kawai tunda kai da sadakan da nake son da na tsintuwan duk halal ne a wurinka to amma manzo Allah ya sama ba zai ci sadaka ba saboda sadaka dauda ne wani kazanta ne mutum ya cire a dukiyarsa manzo Allah ya sama ba zai amfani da wannan ba to kaga a sai tsantseni ne ya sa manzo Allah bai ci wannan dibino ba to duk abin da kake shakkan halal ne ko haram sai ka kyale shi mun fahimta amma in abu ya tabbata cewa haramun ne to wannan kuma takawa ne zai sa ka kyale shi shine ake cewa tsoron Allah shine imtisalu awamirillahi wa jinabu nawahi wato ka nisanci ka abin nan ka bi umurnin Allah ka nisanci abin da Allah ya hana in ka tabbatar da haramun ne wannan abu to kuma haramun ne kai amfani da shi in kuma kai amfani da shi ko ka aikata shi to wannan baka da tsoron Allah ba a sa ka cikin jerin mu'mini ba tsoron Allah tare da kai ka kana sabon Allah ne subhanahu wataala amma in kana shakkan halal ne ko haram kai amfani da wannan abu to kana bakin gaba ka kusa ka fada cikin haramun ka fi kusa da haramun fiye da ne fiye da halal saboda baka yi tsantseni ba baka sa katanga tsakaninka da ainihin haramun ba to in ko abu na halal ne sai kake kai ka tabbatar halal ne sai kake amfani da shi saboda zai dan bata maka lokaci ko zai shagaltar da kai zuwa ga wani abu wanda yake na lada sai ka share shi ka je kai aikin ladan wannan shi ake cewa zuhudu wato shine gudun duniya kenan kamar yanzu ka rufe shagonka za a tada jambi ko ka ce ka abin nan ka rufe shagonka babu magana ciniki sai ka je kai sallan jami'i wannan ake cewa zuhudu wato ka fifita abin da zaka samu na rayuwar duniya ka wanda tare da cewa zaka iya zuwa wani wurin ka samu jami'i ma amma da zarar lokaci yayi kawai shikenan kai ka rufe ciniki kawai to kaga wannan shine zuhudu kenan ga ciniki ya zo maka zaka samu abin duniya kuma kana hararo wani babban jami'i da zaka samu wanda ko da zaka samu wani jami'i wanda bai kai shi ba sai ka hakura da wannan ka je ka samu wancan jami'i shine ake cewa zuhudu shine gudun duniya sai wanda shauke zamu tambaya yake yi tarihin da cewa tarku ma la yanfa'u fil akhirah barin abin da ba zai amfane ka ba a lahira ko da a duniya zai amfane ka amma bin kai yace shine safarul qalbi min maw'in ad-dunya ila manazil al-akhirah wato shine zuciyanka ta tashi daga nan duniya ta koma lahira kawai wato ka fifita lahiranka akan me abin da zaka samu a duniya wannan shine abin da ake cewa zuhudu shine isaru thawabi ala al-kharaj wato fifita lada da zaka samu na lahira fiye da abin da zaka samu na duniya wannan abu in kai shi akwai fa'ida ta duniya wannan kuma mustahabi ne akwai lada na lahira sai ka fifita wannan wanda zaka samu ladan lahira sai da wanda zaka samu dan abun duniya wannan shi ake cewa zuri tare da cewa kuma ya halatta ka nemi wannan din ko ba zai bai shiga cikin wani wajibi ba wanda zaka bari kuma ba haramun zaka aikata ba to kaga wannan sai zama shi kuma yayan tsantseni ne kenan wato ya ci dan tseni ma kenan shi ma ba mutun ya bar haramun yana da tsoron Allah sai kuma a same shi wari'an ne dan tseni wato shine mai gudun haramun din kuma abinda bai tabbatar da halaccin sa ba zai amfani da shi ba sannan kuma sai a same shi zahid mai gudun duniya na halal din ma yaga zai dan bata masa lokaci ko zai dan hana shi samun wani dan falala ko kuma lada na lahira sai ta kani na hakura da wannan kawai to wannan shine ake cewa wato ainihin gudun duniya wannan siffa ta irin ta wato ainihin mu'mini bayan Allah na gari bayan Allah na gari su ne suke da irin wannan siffofin mutum ya haɗa duka siffofin guda uku ga tsoron Allah ga tsan tseni ga kuma gudun duniya to amma kaga galibin mutane ai ba magana fifita duniyan suke akan lahira to kaga wanne fifita duniya akan lahira kuma tabbas zai fata cikin haramun zaka za mu ba tsoron Allah tare da shi yasa ubangiji ta'ala ya zargi masu wa'annan yace bal tu'thiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuna fifita rayuwar duniya ne akan lahira lahira kuma ita tafi alkhairi kuma ina ne tafi wato ainihin wanzuwa sai ce fa inna sidqa umanina manzo kuma yace gaskiya ne tsuwa ne wato idan kai ne gaskiya ne to zaka samu nutsuwa a rayuwarka ran mu'mini yana nutsuwa a lokacin da yake yin gaskiya wal kadiba riba ƙarya kuma shakka ne da kokonto da kuma imuwa wato idan kai mutum ne mai yin gaskiya zai sa gaskiyan za ta sa ka samu nutsuwa a rayuwarka idan kuma kai mutum ne mai ƙarya to ƙaryan za ta sa ka a cikin wato imuwa ta sa ka a cikin shakka da rashin kwanciyar hankali a rayuwarka saboda me saboda ƙarya ba wata ce kure take ba ta yaya to idan ka riga kai ƙaryan kullum damuwarka fa ka da ƙaryan nan ta tashi kana ta tunanin kar ba tona maka kar asirin kai tonu fa ko ne tona maka asiri to kaga akwai shakka da damuwa a cikin ranka da rashin kwanciyar hankali amma in gaskiyan ka faɗa kuma shikenan ka samu ne zuwa an zo an tambaye ka hakan take ko an yi bincike kuma hakan din da a samu akwai ne tsohon da ya fi wannan duk mai ne tsohon rayuwarsa shi ne mai gaskiya a tanka da gaskiya aikinka gaskiya maganganunka gaskiya mu'amalarka ta gaskiya tsakaninka da Allah to kai ne wanda ka samu ne tsohon rayuwarka ba ka da wani takin hankali ba ka tunanin asiri na zai tonu wani zai tona min asiri ko za a gano ni ko kuma za a gano kan yau da gobe ko da su kuddabaka ne zai an ji kana faɗan sabanin abin da ka faɗa da su kuddabaka ana iya gane wannan min falatatin lisan ka wanda sai na Usman yace to za ka yi da gobe sai a gane ko ayyukanka su nuna haka in a yanzu ka dan cika zuwanka to nan gaba ka dan asirin ka zai tono kuma da ya tono shikenan dama kuma a tsorace kake ka zai tono to ka zama mai gaskiya wannan kawai in kai kana rike gaskiya Allah yana tare da mu da masu gaskiya ya ladina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin saboda Allah sai ya taimake ka ko da gaskiyan nan kana ganin cewa za ta cutar da kai sai Allah ya baka kariya ba ta cutar da kai ba da saboda ka bi Allah subhanahu wa ta'ala Allah kuma yana tare da masu gaskiyan da taimakon sa da nasaran sa to da haka ka faɗi gaskiya ka zama mai faɗan gaskiya qulil haqqo walau ala nafsi ka faɗi gaskiya ko da akan kanka ne qulil haqqo walau kana murran ka faɗi gaskiya ko da mai daci ne in dai ka faɗi gaskiya to gaskiya ba ta faduwa kasa banza amma in ƙarya ce kuma kure take ba ta yaya wataran asirin zai tonu to daga nan ka shiga ɗemuwa da matsaloli a cikin wato ainihin rayuwarka to da haka wajibi akan mutum ya zama mai gaskiya a cikin maganganunsa a cikin ainihin ayyukansa domin ya samu nutsuwa a rayuwarsa ba ke sa ka zama munafiki shi ba ya da kwanciyar hankali ba a rayuwarsa to da ba gaskiya ai a zuciyarsa ai ke sa kullum a kikime yake a ruɗe yake ya yi magana ya canja ya yi wannan kullum yana cikin tashin hankali amma gaskiyan nan ka jarraba ta ta zama siffarka duk abin da zaka faɗa kai ba zaka iya faɗan ƙaryan ba in ko wata nan za a samu ka faɗi ƙaryan to sai dai a ce wahali kai kana wani tunani ne ka faɗi wata magana wanda baka tuna ita ka faɗa ba ko kuma wani ya kawo maka maganan sai ka isar kai kuma ka yadda da mutumi sai a gano cewa ƙarya ne to kai ba za a ɗora maka ƙaryan ba wancan za a ɗora ba ko a baka uzuri a baka mafita saboda al'adanka ba yin ƙarya ba ne amma idan al'adan ka yin ƙarya ne ko gaskiyan ka faɗa ma ba za a yadda da ita ba sai an tantance ta in ja kun fasiqun bi nabain fatabayyan saboda haka ba za a karbi maganan ka ba saboda haka mara gaskiya Hausawa sun ce ko a ruwa gumi yake yi ko a ruwa in ya faɗa cikin ruwa za a ga zufa yana tsatsawa mana shi yasa yanzu mutumin da yake ba ya gaskiya su jami'an tsaro kwararru da sun kamo shi suna iya gane shi da an kama shi za a iya gane daga yanayin yanda yanayinsa yake za a gane ba ya gaskiya ka bayan sana an yi magana kuma rashin gaskiya sai ta kara bayyana to aka yi ma an kakuri ko a alƙalanci ko a wani abu da zaran mutum ko a sulhu ne ka kware mutum ya zo gaban kai yana magana za ka gane mutum biyu za ka gane wannan makareci ne wannan kuma wato an yi mai gaskiya saboda gaskiyar ƙarya akwai shakka a cikinta gaskiya kuma akwai nutsuwa sai ga mai gaskiyar ya samu nutsuwa ina magana sai yana magana daidai akan hanya mara gaskiya kuma surutu ya kawo wannan ya washe yana neman yadda zai kare kansa ne to daga nan sai a harbo jirgin sa a gane cewa ba mai gaskiya bane الثالث حديث نوكو عن أبي سفيان الثقر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه حديث نوكو دقى أبو سفيان الثقر بن حرب sunansa kenan Sakr ibn Harb radiyallahu anhu Allah ya jade shi fi hadisihi tawil a hadisin sa dogo fi qissati Hirakla a qissan zuwan su wajen Hirakla sarkin Rum qala Hiraklu yace shi sarkin Rum din kenan fa ma za ya amurukum yani annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an bada dogor qissan sai Hirakla ya fara tambaya menene manzala kuma yake umurtan ku da shi lokacin Abu Sufyan bin Mutunun ta ba qala Abu Sufyan Abu Sufyan sai yace qultu sai nace yaqulu yana cewa ubudullaha wahdahu kuma ta Allah shi kadai wala tashriku bihi shay'a kada ku yi masa shirka wannan shine umurnin sa na farko abin nan umurnin sa na farko sannan yana cewa watruku ma yaqulu aba'ukum ku bar abin da iyayenku suke fada cewa ana bautawa lata da uzza da manata da gumaka ku bar wannan wa ya'muruna bis salati yana umurtan mu da sallah wasidiki da gaskiya wal afati da kamewa wasilati da sadar da zumunci muttafaqun alayhi bukhari da sahih ruwaito hadisi to anan imamu nan ya dauko mana muhallin shahid ne kawai abinda yake da alaka da gaskiyan shi ya dauko amma in ba haka ba hadisin dogo ne kuma babu bukatan mu kawo hadisin gaba ɗayan sa saboda kwanakin ba malamin mu Dr. Abubakar Muhammad Sani birnin Kudu yayi lecture akan hadisin gaba ɗayan sa saboda babu bukatan sai mun kuma maimaita abinda aka riga aka yi amma dai abubuwan da aka kawo din manzala ta sanar abun nan wayannan mutane sun tafi sun je wajen Hirakl yake tambayan su labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan kissan ta faru a shekara ta 6 bayan wato ainihin hijira to daga cikin abun da ya umarce su shine wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah shi kadai kada ku yi masa shirka wannan shine abu na farko da musulunci ya zo da shi kuma musulunci bai ba da wani umarni da ya fi ku bauta wa Allah shi kadai girma ba kuma bai hana wani abu da ya fi kar a yi wa Allah shirka girma ba shi yasa shekul islam Muhammad bin Abdul Hakim cewa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa a'zamu ma naha anhu shirk mafi girman abin da Allah ya yi umarni da shi shine tauhidi a kadai ta shi wajen ibada kuma shine ma'anar la ilaha illallah kalmar da ake shiga musulunci da ita sannan mafi girman abin da Allah ya hana shi ne shirka wato kada a masa shirka kada a hada bautarsa da wani wannan abubuwa guda biyu su ne la ilaha illallah in ka ce la ilaha ka kore shirka ne illallah kuma ka tabbatar da ibada shi ne ubangiji ta yake cewa wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah ta'ala kada ku yi masa shirka da komai a cikin bautar kar kuma shirka da komai to wannan abu shi ne ya hada fada tsakanin annabawa da mutane da sababin wannan ne aka samu yaƙi tsakanin annabawa da al'ummatansu domin da cewa suka yi ku bauta wa gumakanku amma ku zo ku bauta wa Allah da ba za a samu rikici ba amma ta za a ce duk gumakan nan bautansu ƙarya ne ɓarna ne sai Allah shi kaɗai za a bauta wannan ne ba su yarda da shi ba suka ce duk alloli nan kamar da su guda ɗaya suka ce ba za su taɓa yarda da wannan ba to wannan shi ya haddasa rikici a tsakaninsu kuma wannan da sababinsa aka aiko manzanni da sababinsa aka saukar da littattafai da sababinsa ne duk wani musulmi ya zama musulmi kuma zuwa abin mamaki a cikin musulman kuma akwai masu wasa da wannan ne masu wasa da tauhidi masu wanda ma wani yana cewa ka karanta tauhidi ma wai za ka fata abinda manzala sama ya zo da shi wanda shi ne addinin tsungurungun ɗinsa shi ne mafi girman abin da ya zo da shi wai in ka fahimce shi za ka fata to shi za ka samu shiriyan kenan kuma wani ta ala cewa fa'alam annahu la ilaha illallah kai ilimin fa ba abota da gaskiya sai Allah shine ilimin tauhidin kenan bai ce ka faɗi la ilaha illallah ba kai ilimin hakan din ka samu ilimin tauhidi zaka to in kai ilimin tauhidi kuma zaka fara wala tushriku bi shay'in kada ku yi Allah shirka da komai su kuma suka dauki yin shirka ba matsala bane a tauhidi so da haka zaka iya bautawa kabari zaka iya bautawa wani wali ko shay'i zaka iya bautawa wani abu daban kuma kana nan a musulminka baka tashi daga musulmi ba so da haka kai a aqidanka babu la ilaha babu magana ba abun bauta da gaskiya illa lahu sai Allah baka da wani ka dauki rabi ne akwai ka yadda da bautan Allah amma baka yadda cewa kuma an bauta wani abu ma shirka bane ka dau wa abdullah baka dau wala tushriku bihi shay'an ku bauta wa Allah karku wa Allah shirka ka dau abota Allah amma shirkan kan za a iya yi kuma sai kake bautan Allah da shirka to kaga wannan rashin sanin tauhidi ne rashin sanin aqida kuma idan ba a san tauhidin ba dole ne za a bata kaman likita ne yace zai yi tiyata kuma bai san tiyatan ba bai karanta tiyatan ba sai ta kai lalla ba sai ka karanta ba kaga zai kashe mutane ne kenan to sai za a yi a ce kana cikin musuluncin ba za ka fita ba kuma baka san abin da ya shigar da kai musuluncin ba baka san la ilaha illallah ba baka san ma'anar tauhidi ba baka san abin da in kai shi zai warware maka tauhidin ka ba to sai za a yi baka fita ba ban sai ne za a yi ba za ka fita ba sai ka dole sai ka san iyakokin sai ka san dokokin kafin ya zamana kana cikin tauhidi to saboda haka wahayin shaitan ne jahilci ne da rudu na shaitan mutum ya ce bai zai karanta tauhidi ba ko ba ruwansa da ilimin aqida sai dai ilimin na wasu abubuwa na falala falala to wannan kai ba kana son ka samu ingantaccen imani ba ne kana son sai ka samu bulus ne kuma da zai taɓa yiwuwa ba in kai abu kaza aljanna da are zaka tafi abu kaza falalansa kaza ai musulunci ba aka yi gini ba inda haka ne ma da ba a samu yaƙi tsakanin annabawa da kafurai ba da zara an je falala ne aka zo da shi kawai shikenan za su yi amma dole sai ka gyara tauhidinka kafin wani abu na falala in kai shi zai samu shiga in baka gyara tauhidi ba to duk wani abu da zaka yi ma bai zai samu shiga ba saboda haka ba abin da zaka karba na ibadanka sai tauhidinka wato ainihin yayi kyau sannan sai suka ce ya umarce su ya ce wasruku ma yaqulu aba'uku inji Abu Sufyan ya ce kuma yana ce mana ku bar abin da iyayenku suke faɗa a nan fa yana son wato ya nuna Hirakle cewa ai mu abin da ya sa ba za mu yi imani da shi ba don ya ce mu bar abin da muka samu iyayenmu da kakanninmu a kansa to shi ba abin nan a lokacin su Qurayshawa babban abu ne a ce ka bar abin da iyayenka suke a kai ko da haka suka ce tsam kenan iyayenmu sun suna kan bata kenan to wanda suka mutu fa kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kenan suna kan bata wannan shine wahayin da shaytan ya dinga musu kenan to ko yanzu kuma haka abin yake idan mutum ya gino akan bidiyoyi idan ka zo ka ce masa ga tauhidi ga karantarwar Qur'ani da hadisi sai dinga tunanin to yanzu malamin nan suna kan bata kenan yanzu baba nan akan bata yake kenan kaza kaza wannan sai ana shi fahimtar gaskiya to wannan al'ada ce ta wanda ba musulmi ba wanda yake musulmi duk inda gaskiya ya same ta sai ya dauka kawai idan iyayenka akanta suke shikenan in ko ba akanta suke ba sai ka ba su uzuri kila su suna da uzuri eh annabawan kafin su zo ne kafin annabawa su zo sun rasu Allah zai ba su uzuri ko kuma kafin su fahimci gaskiyan suka rasu shikenan amma kai da ka gane gaskiyan ko baka da uzuri a wajen Allah ko da gangan kake ka gane ta kar ku je wa'azin wani kar ku je wa'azin wani kar ku saurari wani zai badda ku kuma Allah yake manzon Allah yake abun da yake faɗa kenan ba cewa ai ku zo ku min hidima ba ko ku zo ku ne a kawo kuɗi ba zan muku addu'a zan sa muku albarka ba cewa ai ina tafiya ku dinga buɗa mini hanya ba ku dinga buɗa mini hanya ba ba cewa ai ni wali ba ni ba Allah ne ko ina da karama ba bai sa su wata hidima ba ba ruwansa su karbi ilimin kawai su je su yi aiki da shi ko ya sani ko bai sani ba wannan ba damuwansa ba ne amma wai shi ne kar a je a saurari karatunsa sai wanda idan an saurari karatunsa za a zama kamar bayi a wurinsa ana masa hijimomi ana nema masa kuɗi shi yana zaune ana neman albarkansa ana masa hijima ana share masa hanya to kaga wannan rudu ne to da haka dole ne ka koyi ilimin to in ba haka ba Ubangiji ta Allah sai ya tambaye ka Ubangiji ta Allah faɗa dangane da abin da ya shafi kafirai yake wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana idan an ce ku zo ku bi abin da Allah ya saukar shine alqur'ani kafirai sai su ce a'a mu kan za mu bi abin da muka samu iyayenmu a kansa su ba za su bar addini iyaye da kakanni ba sai su ce sam suka abin da iyayen suke akai na bautan gunki na barna na shirka to a kansa suke sai Allah ta'ala ya mutu raji yace awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun ba za su bar addinin iyayensu ba ko da iyayen nasu ba sa iya fahimtan kawai ba su da ilimi na tauhidi kuma ba sa kan shiriya dan su fito akan haka
ai ka ga iyayenka idan suna tafiya akan ilimi da hujja suna tafiya akan shari'a sai ka bi su akai in ka bi kuma ba su in ka bi ba Allah da manzon sa kaza amma in suna kan barna to baka da wani uzuri zaka ce wa iyayenka ka samu abu bangi ta la yi wa kafirai wannan raddi sannan cikin suratul luqman Allah ta la ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana idan aka ce ku zo ku bi alqur'ani ku bi abin da Allah ya saukar wa manzon sa sai su ce a muka zama bi abin da muka samu iyayen mu akan sa nan ma Allah ta la musu raddi yace aw law kana ash-shaytanu yad'uhum ila azabil sa'ir yanzu za ku bi addinin iyayen ku ko da shedan yana kiran su zuwa ga azaba mai gunguwa azabar wutan jahannama manar wannan su iyayen ku shedan ne ruɗe su ya kauda su daga tauhidi ya dora su akan shirka kuma a hakan za ku bi su ba za ku bi Allah da manzon Allah ba ko da haka idan kace da wani zaka bi to daga nan zaka bata ba wanda ake bi sai Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma malami sai dai maka bayanin abinda Allah yake da abinda manzon Allah yake ka bi nan kuma Allah da manzon sa ka bi ba shi ka bi ba amma in dai malami zaka bi to shi ba masumi bane duk wani malami yana sabon Allah duk wani malami zai iya fadan son zuciyarsa ko wane ne shi sai sa ba a masa makauniyar da'a amma manzon Allah sai kuma shine wanda ba a fadan son zuciyarsa don Allah ta'ala ya ce wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu baya magana da son zuciyarsa duk wanda zai faɗa wahayi ne baya wani abu sai in akwai wahayi a kansa nabiyyun bi ghairi alwahyi la yatasarrafu safuhun anil jani wa qad yatawaqqafu to da haka amma malaminka yana abubuwa ba da wahayi ba kuma Allah bai ce maganarsa baya faɗan son zuciyarsa ba to da haka zai iya kuskure to akan me zaka masa bakauniyar da'a to kaga ta inda bidiyoyin suke shigowa kin maimakon ka rike Allah ka rike manzara ka kuma ka rike Qur'ani da hadisi sai ka je ka tsanka mai wani duk abin da ya faɗa kawai shine daidai ko ya saba Qur'ani ko ya saba hadisi to daga nan shedan ya shiga cikin lamarin ka kamar shedan yanda ya badde iyayen wayantan suka ce suna kan addinin iyayensu to kaga nan shedan kuma ya batar maka da duk wanda kake bin sa a bisa sabanin alqur'ani da hadisi kuma kake bin sa akan wannan fatan shedan kuma idan yana kiranka ka amsa masa yana kiranka ne zuwa ga wutar jahannama shi ta Allah ta yake ko da shedan yana kiran iyayen nasu zuwa ga azabar wutar jahannama inna ma yad'u hisbahu yakunu min ashabis sa'id yana kiran jama'an sa ne shedan don su zama yan wuta to kai shedan kake amsa mai kon ka amsa wa Allah subhanahu wataala ka tafi aljanna Allah shine mai kiran mutane zuwa ga aljanna ka amsa kiran Allah ka tafi zuwa daris salam shine aljanna gida na aminci amma kana amsa wa shedan ga Allah yake Qur'anin gashi nan hadisin manzo Allah ta tuma ga su to idan ka biye wa jama'a ka biye wa rudu to ko shakka babu zaka bata kamar yanda wa'inda suke kafin ka suka bata na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanai ce wa ya'muruna bis sala yana umurtan mu da sallah ai daga tauhidi sai sallah kana imani sai magana sallah ba abin da ke gaban ka tamani sai zai dinga fifita maka wasu abubuwa sai da sallah wani zai iya baka wani wuridi ya nuna maka ya fi sallah in kana yin sa kawai ko shakka babu zaka shiga aljanna shi yasa idan ka ga mai irin wannan ka zo ka duba yana sallah kare ma da zai ci sallan ta ba bai damu da gyara sallan ba wani abu aka tsora shi akai aka fifita masa shi akan sallah to da haka in ya rike shi kawai shikenan zai tafi aljanna ko wani ne ma zai kama hannun sai ya sa aljanna saboda haka sai yake wasa da sallah shi yasa idan yana sallah yake baya yin ta yadda shari'a take sai ga sallan ko alama ba ta yi kama da irin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya koyar da sallah yake sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da kuka ga nake sallah yayi sallah a aikace a saman minbari da ya juya bayan ya gama sallah ga sahaban sa yace inna ma fa'altu zalika li ta'tamu bi wa li ta'lamu salati na ya kare don ku koyi irin sallah ta ku koyi da ni to mutum ma baya neman ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za kawai shi dai yayi ta ko kawai wani abu daban ne da aka tsora shi akan sa shi yake ba shi muhimmanci ko wani ita ce hanyar fata kenan shedan yake kawata mutum irin wannan abubuwa sai ya je ya dinga bin su yayi ta jan wahala ba tare da yana samun lada ba to saboda haka yace yana umurtan mu da yin sallah wato tsayi da sallah wanda ita ce azamul ibadat ibadan da take kowace girma kuma ita ce ibadan da Allah zai fara tambayan ka ranar alkiyama kai ta ko baka yi ta ba kamar ya tabbata a cikin hadisin ashabu sunan isnadi na tete manzala kuma yace inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamati min 'amalihi as-salah fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in intaqata min faridatihi shay'un qala ar-rabbu 'azza wa jalla unzuru hal li 'abdi min tatawwu
fayukammalu biha man taqata min al-farida thumma yakunu sa'iru amalihi ala zalik. Mazala kuma yake farkon abin da za a fara mutum hisabi ranar al-kiyama daga ayyukansa shine sallah. Idan sallar nan ta yi kyau sadika kyakkyawan sallah irin wacce Allah yake so faqad aflaha wa anja, wannan ya rabbanta kuma yayi nasara, wato ya kubuta daga wutar jahannama zai tafi aljanna in dai sallan ta yi kyau. Amma idan sallan bata cika ba, sai aka samu a sallan farillansa akwai gibi, to sai Ubangiji ta ala ga mala'iku ya ce ku duba cikin faya din bawa na yana da nafili, akwai salloli da na nafila ko na dare ko na rana, idan an samu akwai sai a cika ta sallan farillan naka da nafila, kaga amfani nafila din. Idan kana yin nafila in ka samu matsala a sallolin farilla sai a cika ta maka, in ko baka samu matsala a farillan ba nafila sai ta ƙara daga darajar ka a aljanna. Kaza da a cikin as-sabiquna as-sabiqun, wanda suke rige-rige zuwa ga Allah subhanahu wataala. So da haka idan ka samu matsala a farillan ka za a cika ta da nafila. To idan aka cika ta shikenan sai a duba sauran ayyukan, sai ce thumma yakunu sa'iru amalihi ala duk sauran ayyukan kama sai su zama haka, sai a dauko zakkan ka. Idan an samu gidi sai a duba kana yin sadaka, sai a cika ta da sadaka, sai a dauko azuminka. In an samu dan maza sai a duba kana yin tadawuri, azumi na tadawuri, sai a cika ta da tadawuri. A duba aikin hajinka, in akwai maza sai a ce to ai kai aikin haji na nafila, sai a cika ta. Sai ina ka samu matsala, sai wan arfa ne ko tawafi ko sa'i tsakanin Safa da Marwa ko muzdalifah Muzdalifa ko Mina ko kuma jifan Jamarat, sai a dauko na nafila sai a cika ta maka na farillan ne. To haka nan dukkan wani aiki wanda yake da farilla da na nafila, haka za a dinga daukar nafilan ana cika ta wato ainihin na farilla. To da haka mutum sai ya dage da yin nafili da tatawu'i domin ya cika ta ayyukansa wato ainihin na farilla. Sannan sai ce wasidiki, yana umurtar mu da gaskiya, gaskiya a magana da kuma gaskiya a aiki. Wato abinda ka faɗa a harshenka in an duba a ga haka ne, illa bari ka bayar. To idan an binciki labarin a samu haka ne, shine muwafaqatul khabari lil waqi', ka ba da labari kuma lalle da aka duba haka ne, kace jiya an yi ruwa a Jimeta, da aka je aka tambaya kuma aka samu an yi ruwa, kaga wannan shine gaskiya ke. Sannan kuma ka zama mai gaskiya a aikinka, abinda ka faɗa kana yi ya zama aikinka yana gaskatawa. Kar ka zo ka nuna mutane kai bawan Allah ne ko kai mutumin banza ne a baɗini, kaga kai a baɗini ka zama makareci ke. To da haka zahirinka da baɗininka ya zama gaskiya, ka gyara baɗininka fiye da zahirinka. Idan kai haka kai ne mutumin wato ainihin kirki. So da haka gaskiya sai ta zame maka siffa a jikinka, ko da kana duk magana da zaka faɗa ko ka tunani ko baka tunani ba, to gaskiya ne zaka zo maka. Amma in ka zama makaryaci kuma to ƙaryan ne zaka fara zuwa. So da haka ƙarya zaka zame maka siffa, wanda duk abin da zaka faɗa ko gaskiyan ne sai ka masa ƙari, sai ka ƙara masa gishiri. In an ji an duba ce abun ya faru kama ba yadda wani ya faɗa ba, ai kun san wani ai sun san shi, maganar sa ruwan kwando ne. To kaga daga nan an gama da kai kawai, baka da wani kima a cikin mutane. Sai ce wal afat, kuma yana umurtar mu da kamewa. Wato afat daga iffa ne, kamewa daga haramun da kuma duk abun da zai zubar mana da mutunci. Duk abun da Allah ya haramta yake mu kame, banda shan giya, kar zamanin jahiliya ana shan giya, banda zina, banda tata, banda wato ainihin abubuwa na barna. Sannan kuma ka kiyaye dukkan abin da zai zubar maka da mutunci, ko da halal ne yin wannan abu. Kar a ganka inda ake sabon Allah, kar a ganka a wani wuri wanda zai zubar maka da mutuncinka, mutum ya kiyaye wannan. To shine ma'anan yana umurtar mu da kamewa, shine al-imsaku anil maharimi wa qawarimil muru'a, mutum ya kane daga abubuwa na haram da abubuwan da za su zubar masa wato ainihin mutuncinsa. Idan ya yi haka to shine ya zama mutumin kirki, an samu iffa kenan. Duk wani abu da za ka bari na sabon Allah to sunansa iffa, wato ka kane kenan. Abu kaza ta ba cin haramun sabon Allah ne to ka kane karka ci haramun, zina sabon Allah ne ka kane karka yi sata, shan giya, shirka, duk wani abu wanda za a ce haramun. To haka abubuwan da zai zubar maka da mutunci, ko da asalin abun halal ne, in ka lura kaga kimar ka za ta zube a wajen to karka yi wannan abun. In ka je wurin mutuncin ka zai zube to karka je. Bahaushe ya ce ana barin halal don kunya, to sai ka bar halal ne saboda karka fada cikin wani abu wanda zai zama abun kunya a wurinka, abun da zai zubar maka da mutunci. Daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce, Abdullahi bin Mas'ud yace manzara tuwa ya kasance yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda
wattuqa wal afaq wal ghina hadisi muslim madalla ina yau ta wannan addu'a ya Allah ina roƙonka al huda shiriya wato zama ina kan shiriya shiriya dai shine ka zama kana kan sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam manzala ce wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiye yayin shiriya ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wattuqa Allah ina roƙonka tsoron Allah idan mai gudun haramun mai aikata umarnin da Allah ya umarce ni da shi sannan wal afafa Allah yana tsoro ina roƙonka idan mai kamewa wato mai kamewa shine mutum ya zama baya sabon Allah kuma ya rike mutuncinsa baya yin abin da zai zubar masa da mutunci mutunci bai yadda ka zubarwa da kanka mutunci ba bai yadda ka zubarwa da dan uwanka musulmi mutunci ba musulmi mai daraja ne mai izza ne mai mutunci ne ba a son abin da zai zubar maka da mutunci to kai ma karka zubarwa kanka mutunci sannan yace wal ghina da kuma wadata manzo Allah ya roki wadata na biyo malaya suka ce wadatan zuci ne yake nufi wato shine ghina nafsi shine kana'a wato dan abin da kake da shi ishe ka koda baka tara mai yawa ba to dukiyar ma manzo Allah ya samu amma shi bayarwa yake bayarwa yake duk abin da ya zo masa komin yawan kudin zai riba zu komin yawan shanun ko tumakin zai bada su fita billah har wata ran ya zauna bai da koko bai da abincin da zai ci har wata ran ya daure dutse a cikin sa saboda hancin cikin sa na yawo in yana tafiya yana jira da ni sai ya daure duwatsu ya kama aiki ko ya kama tafiya to amma kuma wata ran zaka ji yayi kyauta da garkin dabbobi kaga sai mai kudi ne wataran kuma mai talaka ne wato za iya samun mutum rayuwarsa ya zama mai kudi kuma talaka haka har ya gama rayuwarsa wato wataran mawadaci wataran kuma bayi da shi saboda kyauta yake kenan shi zo ne yace la tunkiri adalal karim min alghina fasailu harbu lil makan al ali kada kai inkari mutum mai kyauta a ce wataran bayi da koko ba karka inkari wannan ai ruwan sama in ya samu wato kudu yana da wahala ya iya haurawa to haka kudin sun zo jin mai bayarwa sai ya ba to manzo kuma a haka ya rayu amma ya roki Allah wadata kuma ya nemi Allah ta'ala ya tsare shi daga talauci ya sallama inna uzuka minal kufri wal fakar ya Allah ina roƙonka ina neman tsarinka daga kafirci da talauci to kai kenan bai rayu rayuwa ta talaka ba amma wadatan da ya roƙon kuma an bashi amma bayarwa yake yi wataran yana da shi wataran bai da shi sannan kuma Allah ba shi kana'a shine wadatan zuci dan abu kadan in ya samu to sai jiya ishe shi ba daga hankalin sai dinga hango wasu babban abubuwa ta yanda in bai same su ba bai zai samu nutsuwa ba duk wanda rayuwarsa ta zama haka zai samu nutsuwa a rayuwarsa idza kunta idza shita anta haya sa'idan fala takum ala halatin illa radita bidunya in kana son ka rayuwa ta jin dadi to duk halin da ka samu kanka ka kaddara inda ma zaka sami kanka a kasa da wannan halin zaka samu nutsuwa in yanzu ka mallaki miliyan 10 ka kaddara in ma za ta da miliyan 5 ba za ka daga hankalin ka ba in miliyan 1 ne ka kaddara ko 200,000 ne ma ba za ka daga hankalin ka ba in 1,000 ne da kai ka kaddara ko 500 ka samu ba 1,000 ba za ka iya rayuwa a haka to za ka daga hankalin ka ba to kai ne wanda za ka rayu cikin nutsuwa amma in kullum kana tsoron talauci kana tsoron kudin ka za su kare to kaga annasu fil faqri min khawfi al faqri kenan yanzu ka fada talaucin saboda tsoron talauci ba za ka iya amfani da dukiyan ba ga kuma rashin kwanciyar hankali kamar yadda wanda bai da abin da zai ci yau hankalin sai yake tashi kai ma ka hankalin kai yake tashi ba ka son kashewa saboda kana tunani zai kare to baka da bambanci da talaka kaga ka haramta kanka jin dadi saboda tsoron talauci to ka samu nutsuwa a rayuwanka yanda in ka samu abun duniyan ya zama koda zai kare ma ka kaddarawa kanka za ka samu nutsuwa to nan ne za ka iya amfani da abun sannan ka ji dadin rayuwarka kuma ka samu wato ainihin wadatar zuci sannan yake wa filat ina umurtar mu da sadar da zumunci shine silatul arham sila din nan wannan kalmar ma'anar ta kyauta ne sila jam'in ta silatu wato kyauta wannan shi yake nuna a sai sadar da zumunci ba gaida yan uwa ne kawai ba ba ka je ka ziyarce su ka gaishe su ka tashi ba in kana da wani abu ka bayar kuma ko baka je baka aika idan ka aika muku da sako to ka sadar da zumunci don ba waslu rahimi aka ce ba filatul rahim sila kuma kyauta ne shi yasa sadar da zumunci ya kunshi abubuwa da yawa ne ziyaran yana daga cikin sadar da zumunci don za su ji dadi kyauta yana daga ciki kai mai abun nan kanewa karka cutar da su ina daga ciki nuna damuwa da damuwan yan uwanka ka damu da yan uwanka yana daga cikin me yana daga cikin wato ainihin sadar da zumunci to da haka ana yin sa suka ce bil birri wal ikrami wa husnul muraa bil birri shine kyautatawa wato dan sadakanka in biskine ne dan kyautanka dan alherinka duk dai wani abu da suke bukata na taimako ko na zumunci ko wani jiki ko wani abu ko rashin lafiya kana yi wannan da farko kenan na biyu al-ikram shine daraja su yan uwanka zan suna da kima a wurinka don akwai alaka ta jini tsakaninka da su kuma Allah ya wajabta maka ka kyautata musu idan kai yanke zumuncinka ya zo hadisi ba za ka shiga aljanna ba qadi rahimila da kullu janna saboda haka suna da girma a wurinka ku girmama su ka daraja su sannan da husnul mura'a da kyakkyawan kula da su ka dinga kula da yan uwanka me ya damuwan wani me ya matsalan wani ta ina zan taimake shi ba zan walakanta shi ba to wannan shi ake cewa sadar da zumunci amma wanda yayi watsi da yan uwansa ba kulawa ba kyautatawa ba darajawa to wannan shine mai yanke zumunci shine wanda ya yanke zumuncin sa wannan manzo sa ake cewa la da kullu jannata qadiu mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba to da yake mutane kuma wasu talauci tsoron talauci abun hannunsu zai kare shi yasa su ba sa sadar da zumunci to sai shari'a manzo Allah ta sa yake man sarrahu an yufta lahu fi rizqihi wa yunta lahu fi aqrihi falyatrahmu Allah ta'ala sai kaddara kuma sadar da zumunci yana sa albarkan dukiya da albarkan rayuwa manzo sa yake duk wanda yake son a yalwata masa arzikinsa a jinkirta masa a rayuwarsa yayi nisan kwana to ya sadar da zumuncinsa wasu malaye suka ce idan da miliyan 10 zaka mallaka in kana sadar da zumunci sai ka mallaki miliyan 100 wasu suka ce a miliyan 10 ne zai mata albarkan da zaka iya maka bukatar miliyan 100 ba dai bukata kake son kai ba to sai Allah ya mata albarkan da ne miliyan 100 ba zai fi ka jin dadi ba bukatun ne miliyan 100 kai ma zaka iya yin su kaga dukiya ta yi albarka kenan sadar da zumunci yake sa wannan a jinkirta ma a rayuwar ka suka ce in shekara 40 zaka yi to sai kai 60 misali wasu suka ce a shekara 40 din ne za a sa mata albarka kai ayyukan da mai shekara 60 ma bai zai yi su ba ayyuka na alkhairi sadar da zumunci idan an zo ana tarihin ka sai a cika littafai sai an yi littafai tarihin ka kaga rayuwa ta yi albarka kenan in ma ta da albarka ta tara 10-20 kawai shikenan an gama da tarihin ka in an ce a zo a bada tarihin wani to wani ba a cikin minti 5 an gama da tarihin sa wani kuma sai a kwana ma ba a gama da tarihin sa ba to kaga albarkar rayuwa kenan sai ga kai wasu abubuwan da mai shekaru da yawa ba zai iya yin waɗannan abubuwa to sadar da zumunci shi yake sawa ka zama mai albarka a rayuwanka kuma dukiyanka ta zama mai albarka to kaga in ta zauce kake tsoro ma sai da zumunci kara arziki yake me kake nema saboda alamar mutumin kirki ne ya zama yana damuwa da yan uwansa hadisi na gaba ar-radi hadisi na hudu an abi thabit wa qila abi sa'id wa qila abi al-walid sa'd ibn hunayf wa huwa بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم وانا حديث نهض عن أبي ثابت وتدقى أتوانا باب نباب تلي دقى أبو ثابت بابا ثابت وقيل أبو سعيد وذكى تعالى الكنية أبو سعيد وقيل أبو الوليد وذكى أبو الوليد sahal ibn hunayf shine sahal dan hunayf wa huwa badriyun ya je yakin badar idan mutum ya je yakin badar sai a danganta shi da yakin badar din domin mai zuwa yakin badar daraja ne ka banda ba su je yakin badar ba sun yi nadama don a lokacin ba a ce dole kowa ya fito ba to shi yasa wasu ba su je ba amma da ba su jan ba kuma sun ji haushin ba su je ba to shi yasa idan mutum aka ce in ya je yakin badar sai a ce huwa badriyun shi yasa sahaba in ka dauki khulafa'ur rashidun wato mutum goma a mutum hudun nan Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu to masu bin su a daraja su ne cikon shiga banda hudun nan wanda aka musu albishir da aljanna wato sune kamar Sa'd bin Abi Waqqas Abdurrahman bin Auf Zubair bin Awam da Abun Sa'id bin Zaid da Hafiz bin Ubaydillah to idan ka hada da wannan guda goma nan to babu wanda yafi wanda ya je yakin badar daraja ko da haka daga sufi wanda suka je yakin badar daga al-ashra al-mubashshirun bil janna wanda aka musu guda goma da aka musu albishir da aljanna to sai kuma wanda suka je yakin badar su ne suke bin su a daraja shi yasa idan mutum ya je yakin badar sai a ce badriyun ya je yakin badar kuma hadisi ya inganta cikin sai muslim manzo Allah sallama ya shirin zai je yaki maka sai Hafiz bin Abi Banta ata sai ya rubuta mutanen makka yana gaya musu kirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka dauki takarda ba wata mata za ta tafi ta kama hanya sai mala'ika jibril zai gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada takarda ga can wata mata da takarda za ta yi ta kawo mutanen makka za ta faɗi sirrin za a takardan ta kunshi sirrin manzo Allah ya kira sai na Ali da Makida yake maza maza su je wuri daidai wuri kaza za su samu wata mata su karbo wannan wasiƙa din da duka zo suka samu matan kuma a wurin suka ce ki kawo takarda take ta ba wani takarda aka yaka ita ce babu suka dan caje dan kayayyakinta duk ba su samu ba har suka juya sun juya za su tafi sai sai na Ali yake kai manzala kuma yace akwai takarda wurin matan nan babu yanda za a ce ba takardar nan mu juya sai suka sake dawowa wurin ta suka ce mata la tunzi anna siyaba aw la tukri jannal kitaba ko dai ki kawo wannan takardar ko wuki tsirara a wannan wuri cikin daga nan sai ta tsorita ta kunce dan kwalin kanta ta kama kunce kitso tana kunce kitso sai gashi ta zaro takarda a cikin kitson ta a sai ta sa ta kitse ne a ciki cikin aka dauko takarda aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka duba aka karanta sai gashi takardan daga Hatib bin Abi Balta ata izuwa ga Qurayshawa kafirin Makka yana gaya musu sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ana yin wannan sai na Umar ya tashi ya ce ya Rasulullahi ja'ani adribu unuqa hadal munafiq ka barni in bugi wannan munafikin domin ka'ida shine duk wani wanda zai je ya yada sirrin musulmi a wajen kafirai to munafiki ne shi kuma hukuncin sa hukuncin kisa ne to amma wannan mutumin bai zama munafiki ba me yasa saboda ya ji yakin Badar sai na Umar yana fada haka sai manzo Allah ya ce kul innahu qad shahida badran wa ma yudrika la anna Allah qad tala ala ahli badr wa qala lahum if'alu ma shi'tum wa qad ghafarat lakum yace kai ba zai zama munafiki ba ai ya ji yakin Badar duk wanda ya ji yakin Badar Allah ya ce masa ya gafarta masa kuma watakila ya san abin da yake cikin zuciya Allah ya san abin da yake cikin zuciyarsa ne kila ba ya ce masa ya je ya aikata duk abin da yake so ya gafarta masa saboda haka babu yanda za a yi ya zama munafiki saboda ya ji yakin Badar sai aka ce a bar shi bayani to menene yake faruwa haɗi ya ce wallahi ya rasulullah ni ban yi wannan abu saboda munafurci ba kuma ban yi shi saboda nayi ridda akan nayi ridda daga addini na musulunci yace abun da yasa nayi haka saboda sahabbanka da suka kawo daga Makka suka zo Madina suna da ƴan uwa masu kula musu da iyalansu da dukiyarsu ni kuma na tabo nan Madina bani da ƴan uwa da suke kula mini da iyalai na da dukiyana sai nayi hakan don na samu shiga a wurin su tsare min iyalai na da dukiyana yace amma wallahi ba nayi don munafurci bane ko kuma don nayi ridda bayan da na musulunta ba sai manzo Allah ya ce masa sadaqta kai gaskiya ya ji yakin Badar ne so da haka sai Hatib bin abun nan sai ubangiji ta laye saukar da ya allazina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya ya kula da kai imani kar ku rike makiyana da makiyanku a matsayin abokanin gaba abun da abokanin soyayya kar ku rike makiyana da makiyanku a matsayin abokanin soyayya sai aka hana Hatib bin Abi Balta ata da duk wanda yake irin wannan aikin karya sake yi amma cewa aka ya ayyuhal ladina amanu ya ku dan da kai imani inda ya zo munafiki sai dai a ce ya ayyuhal munafiqun in kafiri ne sai a ce ya ayyuhal kafirun ba a ce masa kafiri ba ba a ce masa munafiki ba aka ce masa mumini kaga ya gaskanta cewa lalle abin da ya faɗa nan haka ne ko ya ƙara gaskanta abin da manzo ya faɗa cewa shi ba munafiki bane to shi yasa idan mutun ya je yakin Badar sai a ce badriyun ya ji yakin Badar to wannan ya ji yakin Badar radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta sama kala ya man sa'ala Allah ta'ala shahadata bi sidqi duk wanda ya roki Allah ta'ala yin shahada da gaskiya yana yi yana roƙon Allah ta'ala ya bashi shahada ko yana roƙon Allah a rayuwarsa Allah ya sa mutuwan da zai zama mutuwan shahada ne to ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada Allah zai bashi matsayin shahidai a lahira wa in ma ta'ala firashihi ko da ya mutu a kan shimfiɗa sa hadisi ingantacce hadisin muslim wato duk wanda yake roƙon Allah tsakaninsa da Allah yana son mutuwar shahada to ko akan gadon sai mutu Allah zai bashi ladan shahidi mun sani shahidi yanda Allah ya karrama sai ce kar a ce mutu masu mutu yace rayu ne a wajen ubangijinsu kar kai tamani sun mutu Allah yana azirta su wani irin azirtawa na musamman a kabarinsu a barzakhu kuma shahidi shine wanda aka ce kana son ka dawo duniya baya je aljanna yace yi shi yana son ya dawo a saki kashe shi irin kashewan shahadan nan sau 100 a kashe shi ya dawo a saki kashe shi saboda irin karrama shi da daraja shi da yaga an yi a lokacin da za a dauki ransa saboda falalan shahada to duk wanda ya roki Allah ta'ala tsakaninsa da Allah shi yana son shahada din daga tsaye ba ya baki yazo yana mutane barazana ba to wannan ubangiji subhanahu wataala zai baki ladan shahada ko da akan gadon sai musu domin mai zuwa yaki ba shi yake kawo shahada ba sai kwanan ka ya kare sai sa Ghalib bin Walid duk da kutsawa da cikin mutuwa kowane yaki yana gaba-gaba yana gaba-gaba amma da Allah bai kaddara zai shahada a fagen fama ba akan gado sai rasu yana kuka yana cewa yanzu ni ne zan mutu akan gado na irin yanda mata suke mutuwa akan gadajen su yana juyayin wannan abu amma Allah zai ba shi ladan shahidi saboda bai ya nemi shahadan Ubangiji ta'ala bai kaddara wato ani ya samu bane saboda haka duk wanda ya roki abu tsakaninsa da Allah da gaskiya to Ubangiji ta'ala zai kai shi wannan matsayin sawa'un shahada ne ko wani abu ne na daukaka na addini ka nema tsakaninka da Allah wani abu na falala na addini ko baka same shi ba kyakkyawan niyyar da kai Ubangiji subhanahu wataala zai baka wannan abu kamar yadda in mutum ya roki shahada ko da akan gadon sai mutu Ubangiji subhanahu wataala zai bashi ladan wato ainihin shahidi saboda haka abin da ake so shine zuciyanka ya zama akwai gaskiya tsakaninka da Allah kake duk wata falala zaka iya samun ta da kyakkyawan niyyarka ko da ko Allah bai kaddara maka ka aikata wannan abun ba Ubangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته